Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel, tare nake da Hanifa Kabir Isa da ma sauran abokan aiki muke ka muku wannan shirin a yau ranar Talata 11 ga watan Janairu shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed a jiya Litinin, yana mai nuna damuwarsa kan tashe-tashen hankula a ƙasar. Myanmar ta yanke ma hanbararren shugaba Aung San Suu Kyi hukuncin zaman gidan yari na shekara hudu saboda samunta da laifin rike rediyon roba-roba ba bisa ka'ida ba. Yan gudun hijirar Afghanistan marasa takardu waɗanda suka gudu zuwa Turkiya domin su tsere wa Taliban sun ce ba su samun magani da kuma rigakafin cutar corona.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa yau an shiga rana ta biyu na yajin aikin masu adaidaita sahu a birnin Kanan Daba da ke Najeriya.
Mutane da yawa sun biya kuɗi sannan kuma sun yi ta. Adadin jama'a mai yawa ba su samu jarakoke a hannu ba kai kuma wajen 10,000. To bayan ba a ba mu wa'annan mun babbaci ba kuma daga baya a ce wannan ta tsare saboda haka za a sabunta.
Haka kuma za a cewa kungiyar malaman jami'a na kasar Ghana ta shiga yajin aikin sai baba ta gani.
We have actually withdrawn teaching and its related activities in all universities in Ghana, I mean all the public universities.
Haka ne. Bayan rahoton da muke dauke da su, haka kuma kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sarkuta zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed a jiya Litinin, yana mai nuna damuwarsa akan tashe-tashen hankula a ƙasar da kuma hari ta sama da ya kashe ɗaruruwan fararen hula a yankin Tigray. Fadar White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna yadda za a gaggauta tattaunawar da ake domin a cimma tsagaita wuta shekara guda bayan yakin basasar kasar da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane ya kuma tilastawa fiye da mutane miliyan biyu barin gidajensu. Fadar ta kara da cewa Biden ya jaddada mahimmancin inganta tsarin samar da kayan agaji a fadin Habashar da kuma bukatar magance matsalar batun haƙƙin dan adam na dukkan 'yan Habasha da abin da ya shafa, ciki har da batun garkama wasu 'yan Habashar karkashin dokar ta ɓaci. Myanmar ta yanke ma hanbararren shugaba Aung San Suu Kyi hukuncin zaman gidan yari na shekara hudu saboda samunta da laifin rike rediyon oba-oba ba bisa ka'ida ba, sannan kuma da karya dokan coronavirus. Wata majiya mai alaka da kotun da ke na Bido ta faɗa wa kafofin labarai cewa an yanke wa Suu Kyi hukuncin zaman gidan yarin ne saboda karya dokar shige da ficen Myanmar ta shigo da rediyon oba-oba da kuma saba ma dokar ƙasa mai kula da bala'o'i daga Indillahi da karya dokar annobar corona. Hukuncin na jiya Litinin ya zo ne fiye da wata guda bayan samun Suu Kyi da laifin tunzura jama'a su yi bore da kuma wata tuhuma ta daban mai nasaba da karya dokar ƙasa mai kula da bala'o'i saboda saba dokar kullon corona. Yayin da take yakin neman zaben majalisar ƙasa da aka yi a bara, da farko an yanke mata hukuncin ɗaurin shekara hudu a gidan yari, amma shugaban gwamnatin mulkin sojan Aung San ya rage hukuncin zuwa shekara biyu. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan gudun hijirar Afghanistan marasa takardu waɗanda suka gudu zuwa Turkiya domin tsere wa Taliban sun ce ba su samun magani da kuma rigakafin cutar corona. Yayin da yan gudun hijirar da aka musu rajista a hukumance suka cancanci samun kula da lafiya a Turkiya, an yi amannar cewa dubban yan gudun hijirar Afghanistan marasa takardu suna cikin ƙasar. Faduwar Afghanistan ɗin a hannun 'yan Taliban a watan Agustan 2021 biyo bayan janye sojojin yamma ta sanya dubban mutane gudu zuwa makwabtan ƙasashe. Dubban 'yan ƙasar Afghanistan ɗin sun riga sun bar ƙasarsu saboda rashin tsaro da kuma gujewa talauci.
Ina jima kadan Hanifa da sake da labarai amma kafin nan yayin da aka shiga rana ta biyu da fara yajin aikin da masu tuka baburan adeje da sahu suka fara a Kano wanda ta gurgunta harkokin sufuri a birnin da kewayen na Kano masu kula da lamura na ci gaba da bayyana hanyoyin magance wata takaddamar da ke wakana tsakanin gwamnati da direbobin na adeje da sahu daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari
Batun sabunta rajista akan kuɗi kimanin naira 10,000 baya ga kudaden da gwamnatin Kano ke karba a kullum a hannunsu na cikin dalilan yajin da ƴan sauwun suka daka.
A wannan lokaci mutane da yawa sun biya kudin nan kuma sun yi ka. Ana jin jama'a da yawa ba su samu jira ko ce a hannu ba da za su kai kamar wajen 10,000. To bayan ba a ba mu wa'annan mun babbaci ba kuma daga baya aka zo kuma aka zo aka fito wannan ta tsare saboda aka za a sabunta.
Abdulkarim Yusuf kenan babban sakataren gamayyar kungiyoyin direbobin babura masu kafa uku a jihar Kano. Gabanin hakan da gwamnatin ta nana da cewa batun biyan waɗancan kuɗaɗe yana nan daram amma ta roƙi ƴan sauwun su haƙura da yajin nasu. Baffa babba dan Agundi shine shugaban hukumar Karota mai kula da zirga-zirgar ababen hawa a Kano.
Magana ce aka faɗa bi Allah da Annabi kar ku tafi yajin aiki ku ba abubuwa na ka'ida na doka da su yi ba haka wancan karin ma aka yi. Hagurgurtarwa da ake yi ai kamar dan an nuna an yi kalmomi masu zafi ne a wancan karo shi yasa na ce to bari mu gode kuma hakurin da ba da hakurin ko zai yi rana.
Tun a shekara ta 2004 ne gwamnatin Sanata Ibrahim Shekarau ta bulo da tsarin sufurin adaidaita sahu. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shawarci gwamnatin ta kafa wannan tsari.
Majalisar Shura ta ba da shawara ya kamata a daina yin amfani da babura da ake kira a caba. Amma kafin a hana a fara samar da madadinsu. A ragewa mata hawan baburan nan. Sannan a rage musu cakuduwa da maza a taxi da bus don haka a samu baburan a daidaita sahu i zamana suna jigilar mata kadai abu na biyu kuma yawan hatsari da ƴan acaba suke yi a lokacin hatta kai ga asibiti irin na Murtala ana da wurin da aka yi wa lakabi da sunan ɗakin ƴan acaba saboda yanda kullun suke kada mutane a hankali kuma daman ana kyautata zaton in gwamnati ta fara ɗaiɗaikun mutane kuma za su saka hannu jari wajen siyan nasu suna sawa ana taimakawa mata da abin sufuri
baya ga sauka daga manufar farko ta samar da sufurin adaidaita sahu a Kano gazawar gwamnati wajen samar da sauran kafofin sufuri na ƙara zafin takaddama tsakanin ta da ƴan sahun inji Malam Kabiru Sa'idu Sufi wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum a Kano
cikin wannan ƴan shekarun bayan nan a dukkanin wata hanyar sufuri da da ake da ita a jiha kusan za a ce ta kau shi wannan babur mai kafa uku da adaidaita sahu kusan shi kadai ne yake rike da kusan kashi 90 cikin 100 na samar da hanyoyin sufuri a wannan jiha lalle za a iya cewa wannan ya sa sun samu wani muhimmanci da dole duk abin da suka yi zai taba al'umma zai taba tattalin arziki kin kasa sannan kuma a cikin iya tsawon wannan lokacin da suka samu wannan shuhuran ita gwamnati bata fitar da wani tsari na sufuri wanda zai kasance an goya shi a bayan nasu din ba
a cikin watan Satumbar bala ne majalisar dokokin Kano ta amincewa gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ciwo bashin kimanin naira miliyan 500 da ya ce zai siyo motocin safa na sufurin mutane a birni da kewayen Kano Mahmud Ibrahim Kwari Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida maji dadin kwari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'an jihar New York sun ce hayakin wuta daga wani gida a rukunin gidajen haya shine sanadin rasa rayukan akalla mutane 17 wanda ya hada da yara 8 a wani gini mai hawa 19 a unguwar Bronx dake jihar ta New York. A wani zaman ganawa da manema labarai a jiya Litinin, kwamishinan hukumar kashe gobara ta New York din Daniel Negro ya ce an kai waɗanda gobarar ta shafa asibitoci daban-daban a yankin wanda hakan ya janyo kirga wasu su sau biyu har da farko da aka samu jimillar mutane 19. ya kara da cewa adadin ka iya karuwa kamar yadda aka samu mutane a 44 da suka samu raunuka daga cikin su akalla mutane 13 suna cikin matsanancin hali. Jami'ai a Amurka masu kula da tsaron ƙasa ta kafar yanar gizo suna ci gaba da gargaɗi game da raunin da ke tattare da wata manhaja mai suna Log4J bayan fiye da wata guda da aka gano ta. Masu kula da tsaron ƙasar Amurka ta yanar gizon da kuma hukumar kula da tsaron madafun ci gaba na CISA sun faɗa jiya Litinin cewa raunin manhajar da aka fi sani da suna Log4Shell ya zama wata kafa da masu aikata laifuka suke amfani da ita na tsawon makonni, kuma har yanzu akwai yiwuwar ci gaba da amfani da kafar ta mummunar hanya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla daga batun sufuri a Najeriya sai kuma batun ilimi a kasar Ghana, inda jiya Litinin ne kungiyar malaman jami'a suka shiga yajin aikin sai ba ta gani, bayan da gwamnatin kasar ta gaza cimma wa'adin samar da kayayyakin aikin da suke bukata don gudanar da ayyukansu. Ridwanul La Abbas na dauke da cikakken bayani.
Professor Ransford Jampo ne tun a ranar Laraba ya ɗaukaka murya kan gwamnati dangane da yanayin aikin malaman jami'a da kuma ƙarin albashi kashi kuɗu a cikin ɗari da aka yi musu a shekara ta 2021, yayin da yau sun kaso mayajin aiki gadan-gadan. Professor Jampo ya bayyana cewar ba wai abin da suke kwaɗayin yi shi ne yajin aiki ɗin ba. Ba ma son yajin aiki. Abinda nake iyawa shine in yi karatu, in yi bincike, in yi magana, don haka abinda nake so shine in tafi aji in karantar. Ba ma jin daɗi game da wannan, amma kaji manya kamar su mai martaba Otumfo na faɗan yajin aiki ba shine mafita ba, don haka kar mu yi amfani da yajin aiki ɗin. A haka nake tambaya, shin mai martaba Otumfo na nufin akwai wani abinda muke yi da ba shi da kyau ne? Inda kuwa zai lura zai fahimci mun yi duk abin da ya kamata, amma ga alamu ana son a mai da mu tamkar waɗanda ba su san inda sun kanufa ba. Ziyara a ɗakunan karatun jami'ar ci gaban na zace na zace UDS a takaice a Tambale a jihar Arewaci za ka tara shiru ba yadda aka saba ba. Ga abin da wani malamin ke faɗi a harabar.
We have actually withdrawn teaching and its related activities in all the universities in Ghana, I mean all the public universities.
Hakan mun janye karantarwa da dangogin su a jami'o'in gwamnati, kuma UDS jami'a ce ta hukuma, don haka mu kuma ba ma karantarwa a jami'a. Ya kuma bayyana cewar lallai hakan zai yi mummunan tasiri akan karantarwa da karatu. A makon jiya na kammala tsarin karatunmu na shekarar waɗalibanmu da za su ci gaba da sababbi da za su shiga aji, amma ɗaliban da ke makarantar likita a ranar Litinin mai zuwa za su so makarantu, saura kuwa da yau za su so ma. A dalilin haka tilas ɗin sake nazarin tsarin. Ba san lokacin da gwamnati za ta yi amshi ga kiranmu ba, saboda lallai zai yi mummunan tasiri ga ɗaliban. Dangane da rajista kuwa, ana ci gaba da yin rajistan ba mu ke kula da wannan ba. Ko yaya ɗalibai kuma suke ji game da wannan yajin aiki?
Wala na falo ko ce ya san strike a ga tsare when this strike then it actually
na karo lan falo yanzu na iko wannan yajin aiki ta muwa ne, babu bakawa zai shafe mu saboda muna da aiki da zamu yi. Yanzu haka ba mu san gaban mu ba balle bayan mu, tunda mun zo na le mu koyi abu saboda malaman ba su aiki.
I just came to do my registration and go home, but when I came I learned the teachers are on strike.
Yanzu na zo
dan in yi register in koma gida sai na ji malaman mu na yajin aiki babu makawa zai addabe mu saboda da yajin aiki babu abin da zamu yi muna roƙon gwamnati ta biya musu bukatun su su komo su kama aiki Radwanul La Mukhtar Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwan Abbas wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19931460 sai kuma kilo har 1530 a matsakaicin zango ga masu rarrenmu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo voahouse.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata a nan Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 12:15 na dare yanzu kuma sai
saka mai wuya
basu ci akan musu ne infrastructure ko wani abu ko wani waya ko wani abu ba a bar su ma su zauna lafiya su je gonakin su su kwana lafiya amma ana matan mutane ana kakkashe mutane mata mutane ba su iya zuwa ba su iya kwana gidansu ba su iya zuwa gonaki gonaki ana sa musu haraji sannan a bamu wani dalilai a babu wani dalili duniya in ka duba constitution aikin shugaba ɗaya ne ya kare rayuwar jama'a baya gina gada ba
jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sake saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatar kuna nan kallo kamar yadda mu ma muke a nan Washington to yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawara da muka fara a makon jiya dangane da wato alaka da ke tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da jihohin arewacin Najeriya da ko sojojin arewacin Najeriya sun ci moriyar mulkin nashi tun da ya fara shi a shekarar 2015 zuwa yau kuma yaya
Dr. Abubakar Umar Kari malami a Jami'ar Abuja gaskiya ƴan arewa da dama kuma nima ina cikin su za a iya cewa ba ai wa arewa adalci ba saboda wallahi tun daga 2003 da Buhari ya fara takarar shugaban kasa ƴan arewa sun mara masa goyon baya saboda suna ganin cewa shi ne zai iya fidda su daga cikin kangi da suke ciki tabarbare tattalin arziki na mu ya ta da yunwa da rashin alƙibla da rashin ci gaba da rashin tsaro da sauransu kuma in ka duba dukkan waɗannan fannoni sai ka samu in ma akwai nasarar da aka samu gaskiya ba ta da yawa to saboda haka ɗan arewa da dama ba su gamsu da zuwa yanzu kamun ludayin Muhammadu Buhari ba wanda kuma shi ne adalci to kaga da musu adalci ba kenan sa'annan ma idan an bi ayyukan da yayi ɗaya bayan ɗaya za a ga cewa babu wani abin da ya tabukawa arewa wanda bai wa kudu ba sa'annan kuma bai magance koda ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin arewa ba
sunana Ismail Ahmed Bawachuki mazaunin Abuja Buhari Allah ya saka mashi da aleri a game da mulkin sa because duk abubuwan da zai mana na mu ɗan arewa mu ji daɗi kuma mu zama contentment yayi mana tun mukamman nan da kake tunani wanda suke a arewa suna ƙarƙashin mu in aka samu lapses a waɗannan mukamman ba Buhari bane mutanen mu ne da aka ba mulki aka extension aka ba su extension na mulkin Buhari su ne suka ci amanar da wasu abun da ke faruwa Mr President baya cikin mintin din mutanen da ya ba rawa
ata da bata lokaci ba zan saki hada ku da Nasiru Adamu Hikaya da kuma bakin sa Bashir Ahmed mai wa shi shugaba Buhari hidima dangane da kafofin watsa labarai na zamani da kuma Professor Yusuf Usman tsohon babban sakataren hukumar nan ta inshora ta Najeriya wanda kuma yau za su taba abubuwa da yawa daga ciki har da alƙawarin da Buhari ya yi Najeriya musamman su ƴan arewacin Najeriya din malamai bismillah
shi gabanin arewa muke zaton President Muhammadu Buhari zai kawo mana daga 2015 zuwa 20 zuwa yanzu ba mu gan shi ba abinda muka gani masifa ni da katsina nake kafin President Muhammadu Buhari ya zo katsina mu ba mu taba gani IDP ba
wato ɗan gudun
hijira yanzu kuma cikin kananan hukumomi 34 a katsina 13 kusa da dajin nan rugu daga Jibiya zuwa sabuwa a ƙasa duk hankali ta shi yake wato ɗaya cikin uku katsina hankali ya ta shi ƙauyuka ba sa nan amma matan mu faɗi an kwakwashe shanu an kokona mutane mata ba su iya kwana gida ɗaya cikin uku
amma probin ka duba wannan za a iya cewa dambu ne yawa lokacin fitin tunu sun yawa ga can ba a gama da Boko Haram ba duk da shugaba bare ya shiga Maiduguri ga nan yan ya fara ga wasu ma yan ududo duk da sun danyi sani sannan wannan abun kuma matsalolin na cikin jama'a ne wato yan ta'adda na cikin mutane suke ba wai yaki ne na kamar tsakanin kasa da kasa ba
to ai wannan da Hausa wannan dai issues ne wanda shi yazo ya ce mana zai iya muka zabe shi ko a katsina miliyan 1,200,000 muka ba shi
kuri'a
kuri'u a 2019 Lagos rabi ta ba shi sannan a ce wannan mutanen nan da suka ba shi wannan su wayannan suka ba su ce a kai musu ne infrastructure ko wani abu ko wani waya ko wani abu ba a bar su ma su zauna lafiya su je gonakin su su kwana lafiya amma ana ma matan mutane ana kakkashe mutane mata mutane ba su iya zuwa ba su iya kwana gidan su ba su iya zuwa gonaki gonaki ana sa musu haraji sannan a ba mu wani dalilai a babu wani dalili duniya in ka duba constitution aikin shugaba ɗaya ne ya kare rayuwar jama'a ba ya gina gada ba ya kare rayuwar jama'a da kaddarorin su da mutuncin su to ba mu samu wannan ba
yawa to prof ba wai na katse ka bane tunda ka shigo lamarin tsaro bari mu koma wajen Bashir Ahmad Bashir in ka tuna a 2015 lokacin da ake rantsar da shugaban Muhammadu Buhari anan Eagle Square ya ce ba za a ayyana wato nasara akan Boko Haram ba sai ma an kwato matan nan na Chibok inda kuma ya kara da cewa ya ma ba da umarni duka jami'an rundunonin soja su koma can Maiduguri wato ma'ana su mai da hankali zuwa can duka ayyukansu su koma karfin su ya koma can Bashir Ahmad shi shugaban ya yi alkawarin harkokin tsaro musamman ma ga yankin arewa tunda lokacin an samu ana yin Boko Haram arewa maso gabas har aka nuna watakila ita gwamnati ma lokacin gwamnatin Jonathan ya ce ma Boko Haram din shi yanzu tsaron ya samu
so kamar yadda ka ce shugaba Muhammadu Buhari cikin jawabinsa a ranar da ya karɓi rantsuwa ya ce ba za a ga cewa an kawo ƙarshen Boko Haram ba sai an karɓo 'yan matan Chibok sani kowa ne dai yan matan Chibok kaso mafi yawa daga cikin su sun dawo wannan alkawarin za a iya cewa an cika shi sannan maganar yaki da Boko Haram lokacin da muka zo shi ne ya fi kowanne tada hankalin mutane a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya zo za ka iya cewa jihohin Borno Yobe da Adamawa za ka iya cewa kuda ba a hannun Boko Haram suke ba yan ta'adda amma za ka iya cewa tare da su ake mulkin jihohin nan ba za ka iya shiga jihar Yobe Borno ko Adamawa ba a yanda kai kake so ba iya wannan jihohi uku ba duka kusan arewa wannan masifa ta faru tun daga Maiduguri har zuwa Abuja ba inda ba samu wannan faruwar wannan abubuwan ba a wannan lokacin a haka shugaba Muhammadu Buhari ya zo karbi Najeriya babu aminci amma a yanzu maganar da muke wannan abun kowa ya sani ya kawo
amma ai Bashirin za a ce kamar ma misali aka yi in Boko Haram an samu sauki a arewa maso gabas yanzu ga abin ya dawo arewa maso yamma
eh to duk ai dama irin wannan abun misali menene ma ya kawo kanta Boko Haram din wannan kashe-kashen da muke kowa ya sani in za mu kalla abu ne fa da ya dade yana faruwa malam nasu na saurari hirarrakin da kai da waɗannan 'yan ta'addan a arewa maso yammacin ƙasar nan sau da dama kuma kowanne duk wanda ya faɗi wasu magana a ciki za a gane cewa duk wanda zai tunani wannan rigimar fa ba wai a yanzu ta faru ba rigima ce da daddiya wadda kuma waɗancan gwamnatoci a wancan lokacin ba su ɗauki matakin kare wannan rigimar ba Fulani an san maganar rigimar Fulani da makiyaya Fulani ba su da aiki ko kuma abin da suke so kamar su ɗauki shanunsu su zagaya cikin daji su je su kiwata shanunsu aka zo yan fashin suka shiga cikin wani ɗin da an daɗe ana samun mutane su shiga cikin dajin nan su sace Fulani shanu su kashe su kowa ya san kuma Fulani ne ɗaukar fansa aka zo aka zama ba su da shanun gaba ɗaya muna da shugabannin al'umma a kowane yanki shugabannin al'umman nan ba su dauki mataki ba har sai abin lokacin da abin ya zo ya wuce ya fi karfin su tukunna abubuwan suke faruwa.
Don wato in kuwa haka ne Professor Usman Yusuf ka ma shiga za mu damu ga mutattauna kan ayyuka in Allah yadda da bambancin arewa da kudu. Amma Professor na ga hotunan ka inda ka shiga dazukan nan ka gana da mutanen nan. Shin abinda ka amince da abinda Bashir Ahmad ke faɗa cewa tsarin su daban ne da na Boko Haram shi yasa aka kasa murkushe su?
Kasa murkushe su gazawa gwamnati ce. Babu wani tawa ba. Back to Boko Haram, la shakka President Muhammadu Buhari ya yi kokari, dole kai mishi adalci cewa ya yi kokari ya kawo zaman lafiya gwargwadon hali a arewa maso gabas. An kwato local government da yawa daga hannun 'yan Boko Haram, amma akwai sauran rana a kaba. Ko jiya ya dawo daga Maiduguri yana sauka suka watso artillery wurin, ko akwai sauran aiki kuma har gobe. Yau wata 12 jama'a Najeriya ba sani ba, yau mata 12 a Maiduguri babu wuta, Boko Haram suka fasa. Saboda haka duk wasu kananan ma'aikata irin vulcanizer, irin baba, irin abin nan duk babu su yanzu a Maiduguri don babu wuta. Kuma daga Maiduguri faɗin inda zaka iya fita ka ce ba Boko Haram kalilan ne. Kuma hanyar shiga Maiduguri wanda baka buƙatar soja sai maka rakiya ɗaya ce, sauran biyun sai da sojoji. Sojoji sun yi kokari, President Muhammadu Buhari ya yi kokari. Babbar tambaya da 'yan Najeriya da kuma kowa ya kamata ya yi, Boko Haram yau ana yaƙin nan shekara 13 ya isa, ya kamata a kawo wannan yaƙin ya ƙare. Yaƙin basasan da Najeriya ta yi da Biafra Ojukwu yaƙi wata 30 aka yi. A gaya mana cewa Boko Haram sun fi ƙarfin gwamnatin sojan Biafra, ko kuma sojan Najeriya? Wannan sojan Najeriya sun je Liberia, sun je Saliyo, suka yaƙe su. Boko Haram sun fi wayannan ƙarfi?
To a gaishe kuma da barkan ku da kokari. To jama'a nan zamu daga aya sai mun dawo mako gobe in Allah yadda zamu ci gaba da kawo muku wannan muhara akan ko arewa ta ci moriyar mulkin Buhari ko bata ci ba. A madadin su bakin namu Bashir Ahmed da kuma Professor Yusuf Usman, musamman kuma da shi Nasiru Adamu Ali kai da shirin muhawara din, Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington DC, mu ba ku lafiya.
To madalla a gaida malamai. To idan aka biyo mu a shirin mu na hantsinan da sa'a 1:30 muna da rahoto akan yawaitar samun masu kamuwa da cutar amai da gudawa ta kwalara. Lamarin da ya sa hukumomi a kasar wato Niger suka kaddamar da wani gagarumin aikin rigakafin na kwalara a wasu yankunan kasar.
Kasancewa a shekarun baya-bayan nan yankuna masu tarin yawa ne a jamhuriyar Niger ke fuskantar allobar cutar kwalara mai sawar zawo da amai babu ƙaƙƙautawa, shi yasa hukumomin kasar kaddamar da wani gagarumin gangamin wata yekuwar bayar da magungunan rigakafin wannan cutar ta kwalara da ke hallaka mutane masu tarin yawa a duk faɗin kasar, musamman a lokacin damina. Rigakafin na shahuwar birane da ƙauyuka yanzu haka ta hanyar bi gida-gida da malaman asibitin ke yi.
To sai a biyo mu cikin shirin mu na hantsi domin jin cikakken bayani kan wannan rahoton. Da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
An ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da Prime Minister Habasha Abi Ahmed a jiya Litinin, yana mai nuna damuwarsa akan tashe-tashen hankula a kasar da kuma hari ta sama da ya kashe ɗaruruwan fararen hula a yankin Tigray. Myanmar ta yanke mahambararriyar shugaba Aung San Suu Kyi hukuncin zaman gidan yari na shekara 4 saboda samunta da laifin rike rediyon Oba-Oba ba bisa ka'ida ba, sannan kuma da karya dokar coronavirus.
To madalla a gaishe ki. Masu raro, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma na Muhammad Ibrahim Kwari. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta gabatarwa, da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mustafa Raw Mr. Phil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai anjima da hankali assalamu alaikum.